Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 7 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud da kanun labarai.
Amurka ta fara yi wa fasinjojin da ke shiga ƙasar daga Uganda gwajin cutar Ebola. Shugabannin kasashen Turai sun yi zaman su na farko ƙarƙashin wata sabuwar kungiya da za ta tunkari matsalolin da ke ciwa na hetuwa ƙwarya. Jami'an tsaro a Thailand na ƙoƙarin gano dalilin da ya sa wani tsohon ɗan sanda ya harbe mutum 38 a lahira, mafi aksarin su yara ƙanana.
To, kanun labaran kenan. A yayin da a yau ake jiran kasafin kuɗi na ƙarshe da shugaba Buhari zai gabatar a matsayinsa na shugaban ƙasa. Koyaya masana ke ganin dangantakar talaka da kasafin kuɗin da ya gabata?
Alƙaluman jama'an da ke cikin matsanancin talauci da babban bankin duniya ya kan fitar kowane shekara yana nuna cewa mu a Najeriya kusan kashi 60% na 'yan Najeriya suna cikin wani halin kakanikayi.
Za kuma a ji cewa sojojin Najeriya sun ce sun shiga kai wani irin farmaki na gama gari a faɗin ƙasar don kawar da miyagu.
Daga makonni dai kamar 5 haka zuwa yanzu abubuwa dai cikin ikon Allah suna tafiya daidai kamar yadda ake so.
Kamar kowane asubahin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugabannin kasashen nahiyar Turai 44 sun hadu a Prague, babban birnin jamhuriyar Czech, inda suka kaddamar da taron su na farko karkashin wata sabuwar kungiyar kasashen nahiyar domin neman maslaha kan matsalolin da suka shafi makamashi, tattalin arziki da mamaye da Russia ta yi wa Ukraine. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ne ya fara bujiro da bukatar kafa wannan kungiya wacce ta hada hadda mambobin kungiyar tarayyar Turai 27. Hada da karin wasu kasashe 17 cikin su hada waɗanda suke yunkurin shiga kungiyar ta EU. Rasha da makwabciyarta Belarus ne kadai kasashen da ba a gayyata wajen wannan taro ba. Yayin da yake jawabi, Macron ya ce makasudin taron shine ya aiki sako ga dukkan kasashen nahiyar Turai game da muhimmancin haɗin kansu ta hanyar ƙara kusanci da bin tafarki ɗaya. Macron ya ƙara da cewa ba wai an kafa wannan kungiya ba ce don ta yi gogayya da kungiyar EU, sai ma don ta mara mata baya. Amurka ta kakaba wa wasu manyan shugabannin ƙasar Iran takunkumi saboda rawar da suke takawa wajen katse hanyar yanar gizo da kuma tsauraran matakan da ake ɗauka a ƙasar wajen daƙile zanga-zangar da ake ta nuna adawa da kisan wata mata wacce ta rasa ranta a lokacin tana tsare a hannun jami'an Hizbar ƙasar. Takunkumin ya ritsa da ministan cikin gida Ahmad Vahidi da ministan sadarwa Isa Zarefo tare da wasu manyan jami'an tsaron ƙasar su biyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka na Allah wade da tsauraran matakan da gwamnatin Iran ke ɗauka wajen farwa masu zanga-zanga waɗanda suke bore kan kisan Mahsa Amini mai shekaru 22. Blinken ya ƙara da cewa gwamnatin ta Iran ta kuma daƙile 'yancin faɗin albarkacin baki da damar da 'yan ƙasa suke da ita ta yin gangami cikin lumana. Amurka har ila yau ta keɓe wasu filayen tashin jirage guda 5 da fasinjojin da suka fito daga ƙasar Uganda cikin kwanaki 21 da suka gabata, waɗanda za su riƙa bi ta cikinsu domin a riƙa musu gwajin cutar Ebola, yayin da mahukunta suka aika da saƙo ga ma'aikatan lafiya kan su zauna cikin shiri. A ranar Alhamis, Cibiya da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC a nan Amurka ta yi kira ga jami'an lafiya da su fara aikin wayar da kan jama'a kan cutar ta Ebola. Da cewa ba a samu ɓullar cutar a Amurka ba, wacce nau'inta da ake kira Sudan ya ɓarke a Ugandar. Hukumomi a can Ugandar sun ce aƙalla mutum 9 sun mutu sanadiyar cutar, tun bayan da aka sanar da ɓarkewar ta a ranar 20 ga watan Satumba, inda mutum 43 suka harbu ciki har da waɗanda suka mutu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda ake jiran shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kudinsa na shekara ta 2023 wato na ƙarshe a matsayinsa na shugaban ƙasa ga majalisar tarayyar ƙasar. Madina Dauda gare ki.
Wannan kasafi shine na ƙarshe da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gabatar kafin wa'adin mulkinsa da zai kare a watan Mayu na shekara ta 2023. A dogaro da hasashe na kasafin kuɗin na shekara 2023, an kiyasta ma'aunin gangar man fetur akan dalar Amurka 70, sabanin dalar Amurka 65 da aka kiyasta a kasafin wannan shekara da muke ciki. A wannan kasafin za a samar da ɗanyen man fetur ganga miliyan 1,600 kowace rana akan canjin rashin dalar Amurka naira 435 da kobo 57. An yi hasashen gibi zai kai naira trillion 12.4 a shekara 2023, sama da naira trillion 7.35 da aka yi kasafin a wannan shekara da muke ciki, wanda ke nuna kashi 196 na jimlar kudaden shiga, ko kuma kashi 5.50 na ma'aunin karfin arzikin kasa wato GDP. Idan za a samu gibi har na naira trillion 12.4, kenan ana nufin sai an ƙara ciwo bashi kafin a aiwatar da kasafin kuɗin. Masanin tattalin arziki Sa'ad Usman yayi nazari.
Abun da yake ciki korafe-korafen da mutane suke yi akan bashushuka su yi mana katutu, gaskiyan su abun da suke cewa haka yake. Idan kasa bashi ta yi mai yawa, yana zaman ma kasan illa, domin ba za a samu kuɗaɗen da za a yi amfani da shi ba a yi ayyuka na cin gaba. Amma idan an duba almost kasashen duniya, kowace kasa tana ansan bashi domin ta yi ayyukan cin gaba.
Abin lura shine so tarin yawa ana samun yawan korafe akan yanayin talauci da ƙasa ke ciki, duk da bayanan cewa kasafin zai dau matakan kyautata sassan tattalin arziki da zai shafi jama'a kai tsaye. Masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ya ce hakika kasafin baya nuna tasiri na zahiri akan talakawa da su ne akasarin al'ummar Najeriya.
Kididdigan da masana tattalin arzikin ƙasa suka yi da kuma musamman alƙaluman jama'an da ke cikin matsanancin talauci da babban bankin duniya ya kan fitar kowane shekara, yana nuna cewa mu a Najeriya kusan kashi 60% na 'yan Najeriya suna cikin wani halin kakanikayi. Ma'ana akan samu jama'a ne wanda a yini daya ba su samun sama da kwatankwacin dala ɗaya ko biyu don su ci abinci. Jama'an mu ba su samun wannan abincin so uku, wasu ma bai wuce su samu so ɗaya ba in sun samu arziki, wani ma a cikin kwanaki biyu sukan samu abincin ne so ɗaya.
Haka nan Miƙati ya lura da wani ƙalubale na ƙara yawan kasafin wasu daga ma'aikatu da majalisar kan yi don la'akari da buƙatar tasu ta haura yanda suka nema. Alhali rinjayen kasafin sai an ciwo bashi wajen aiwatar da shi.
Kowannen mu musamman wanda suke kula da yanayin yanda ake tafiyar da kasafin kuɗi na ƙasar nan yana da damuwa. Saboda me? Saboda an daɗe ana zargin 'yan majalisar tarayya da cewa kamar suna wani cushe ko suna wani bakata sarama a wajen kasafin kuɗin nan. Sai ki ga cewa wasu ma'aikatan gwamnati ma in sun kawo kasafin kuɗin su, maimakon a ce su rage kuɗin da za su kashe, sai ma a ce su ƙara.
Shugaba Buhari ya ɗau salon yin kasafi daga watan Janairu ya ƙare a watan Disamba, wanda bambancin kawai na zahiri da ake gani tsakanin gwamnatinsa da sauran gwamnatoci shine abin da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ke cewa gwamnatin ta APC tana samun nasarar aiwatar da mafi yawa daga abin da ke cikin kasafin da takan gabatar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Madina, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya.
Akalla mutum 38 ne suka mutu ciki har da kananan yara 24. Bayan da wannan bandiga ya buɗe wuta tare da yin amfani da wuka a wata cibiyar kula da ƙananan yara da ke arewacin Thailand. Wannan shine hari mafi muni da ƙasar ta gani cikin hararren kan mai uwa da wabi da aka kai a baya. Harin ya auku ne a yankin da ake kira Nombua Lamphu, mai tazarar kilomita 482 daga Bangkok, babban birnin ƙasar ta Thailand. Hukumomi sun ayyana Panya Kamrap a matsayin mutumin da ake zargi da kai harin, wanda tsohon jami'in ɗan sanda ne da aka sallama aiki a shekarar da ta gabata saboda an samu hannunsa a wata badaƙarar safarar miyagun ƙwayoyi. Bayan kai harin, ɗan bindigar ya tsere a wata farar mota ƙirar Toyota, amma 'yan sanda sun ce ya je ya kashe matarsa da 'yarsa, sannan daga baya harbe kansa har lahira. Hukumomin kasar ta Thailand sun ce suna kan gudanar da bincike kan dalilin da ya sa mutumin mai shekaru 34 ya aikata wannan danyen aiki. Wakilai daga kasashen Afirka da ke samar da man fetur sun nuna damuwa kan matakin da kungiyar kasashen da ke samar da mai a duniya ta OPEC ta dauka da rage adadin man da ake hakowa. Wakilan sun bayyana damuwarsu ne yayin wani babban taro da suka gudanar. Kasashe 13 da ke kungiyar ta OPEC daga nahiyar Afirka suka fito. Sai dai da yawa daga cikin su shigowa suke yi da man daga kasashen Italy. Yayin da yake jawabi a wajen taron Secretary General na kungiyar kasashen Afirka masu arzikin man fetur Umar Faruk Ibrahim ya ce an dauki matakin ne da zumar ganin an daidaita farashin man a kasuwar duniya. Angola da Nigeria su ne kasashen da suka fi yawan arzikin mai a nahiyar Afirka kuma mambobi ne a kungiyar ta OPEC.
To gaida da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda har ila yau dai zai kai mu Najeriya inda rundunar sojin kasar ta ce sojojin kasar sun shiga kai wani irin farmaki na gama gari da zumar tabbatar da tsaro inda tuni ma kwalliya ta fara biyan kudin sabulu. Daga birnin tarayyar Najeriya Abuja ga Hassan Maina Kaina.
Furthermore, troops also rescued two Chibok girls, namely Yana Pagu and Rejoice Senki, on Syria, 18 and 50 of the adopted Chibok girls list, with their children.
Director in Chibiyar Samar da Bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Musa Danmadami, ke bayyana yadda dakarun Najeriya suka sake kubutar da ƙarin wasu ɗaliban Chibok guda biyu, masu suna Yana Pagu da kuma Rejoice Senki da jariransu. A wasu ƙauyukan da ke yankunan Kanaukon Bama da Kunduga a jihar Borno, sojojin sun kuma kwato bindigogi da sauran kayan fada daga hannun yan Boko Haram, bayan sun halaka mayakan na 'yan ta'adda guda 19. Kana suka sake kuma kubutar da wasu ƙarin fararen hula. Daga bisani, wasu mayakan na Boko Haram guda 418 suka aje makamai suka yi saranda tare da mika wuya ga dakarun su da iyalansu, ciki har da yara ƙanana guda 300.
Now to the northwest zone, troops of Operation Hadarin Daji in the northwest zone of the country have continued to sustain operational activities through the conduct of fighting and clearance patrol to clear terrorist enclaves.
A kuma shiyar arewa maso yamma, sojojin Operation Hadarin Daji na can na ta kai hari ga 'yan bindiga daɗi a jihohin Zamfara, Sokoto, Katsina da Kebbi, inda aka halaka wasu 'yan bindiga, aka cafke wasunsu, ana aka kubutar da wasu fararen hula. A irin wannan farmaki ta sama, an yi ruwan wuta a sansanin 'yan bindigan nan, wato Goska Dan Karami a Zurmi da ke jihar Zamfara, da kuma sansanin Sani Dangote a jibiyan jihar Katsina. Kana an kashe hatsabibin dan bindigan nan mai suna Dogorabe da wasu mukarrabansa.
In the south-south zone of the country have sustained pressure.
Can kuma a shiyar kudu maso kudancin Najeriya, sojojin sun gurguza haramtattun matatun mai da kuma wurin ajiye gurɓatattun mai irin na sata, wanda aka kiyasta kuɗinsu ya kai sama da naira miliyan 2,000. Kana sun kuma cafke wasu mayakan 'yan awarin Ambazoniyan ƙasar Kamaru a jihar Cross Rivers.
Troop arrested two Cameroonians suspected to be Ambazonian rebels.
Haka dai General Musa Danmadami ɗaya bayan ɗaya ya yi ta ƙirga irin nasarori da ya ce dakarun sun cimma. Al'amarin kuma da ya ji hankalin masana tsaro irin su Major Shabu Galma mai ritaya.
Daga makonni dai kamar biyar haka zuwa yanzu, abubuwa dai ciki ga Allah suna nan suna tafiya daidai kamar yadda ake so. Ma'aikatan tsaro suna gaya ma jama'a ƙasa yadda ake ciki makashikan yaƙi na soja, abu da ake kira da that is maintenance of aim da kuma speed and momentum. Saboda haka nan wannan abin da za a yi yanzu sun koyi shikashikan, sai a bi shikashikan a tafi a ƙara ƙaimi a cigaba tafiya kamar yadda ake yanzu don abun ya ƙara ƙarfi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, a shirinmu na hantsi za a ji ƙarin bayani kan wani ɗanyen aiki da 'yan bindiga suka yi na kashe wani fitaccen malami a Sokoto shekaran jiya.
Wannan malami wanda ake kira Dilal sananne ne haziki, mutumin da ya zanna lata da kowa da kowa cikin karamar hukumar mulki ta isa. Wannan shi ne yasa mutane suka yi jimami bisa ga rashi ne kwarai da gaske.
To kamar ya sun hakashe shi, kamar sun halbe shi ne ko sara ko suna da wata azaza da shi ne ko ko dai kawai dai.
Wato babu wani azaza, in ladi sun same shi a cikin daji ko na tai yana aiki suka daddatse shi suka yi mai kashin gilla kashi na walakanci. Kuma wannan shi ne muke ta ko wani lokaci muna juyayen abubuwan da sun ka same shi.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani. Yanzu kan ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Shine kungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya ACF ta ce duk da ke dai ba siyasa take ba, amma irin abubuwan da take ganin wasu kungiyoyi na yi a Najeriya ya sa ta fara tuntuntunin ganin ta samu sabon salon da ita ma za ta fidda.
Idan suka tsaya aka yi magana na ƙasa gaba ɗaya za mu yi da su, in kuma suka ce ba a ja kowane ɓangare su koma gefensu, to mu ma sai mu ɗauki matakan da ya dace.
Ita kuwa ɗaya daga cikin jagororin kungiyar ta ACF ga yawa duniya take cewa an bar arewa a baya, kuma ya kamata dukkanin masu hatsaki su ne idan ba su gyara ba ƴan arewan ba za su taɓa yafe musu ba har abada.
Kullum muka zo nan muna magana akan arewa, so har yanzu ni ina ganin cewa da akwai sauraron ran aka ba, to wallahi tallahi ina ganin cewa Allah ma ba zai kyale duk wanda ibar aka sar arewa ba, kuma su saurari abin da zai biyo baya.
Game da maganar tagagin turgudewar tattalin arzikin tarayyar Najeriya ta hanyar sace mai kuwa, tsohon gwamnan jihar Kaduna ya ce irin ta'anatin da ake a Najeriya a bangaren mai duk duniya babu wata ƙasa da mutum zai je ya gwada.
Ɗiban mai da ake yi ma a Najeriya ba wai waɗannan masu ɗan zuwa su ɗan kwasa ba ne, kama abu ne da alamun cewa da hukuma a ciki. An ce kusan rabin man sace shi misali ake yi, wace ƙasa ce a duniya ake haka?
A ƙarshe dai shugabannin jam'iyyar APC a Najeriya sun amince cewa akwai rikicin cikin gidan da ya taso saboda an saba ka'ida. Sai dai kuma tuni shugaban jam'iyyar da kuma shugaban gwamnonin jam'iyyar suka shaida wa duniya cewa an samu zama na fahimta, kuma kowane bangare ya riga ya shaida.
An samu kure wani ma'aikaci ya fitar da abin da ba a bashi dama ya fitar ba. To in ba a ƙara muhawara ba in aka buga yana iya kawo cece kuce.
An ga wa juna gaskiya daidai gurgurdo iyawanmu. Mun amince wa juna za mu aiki tare kuma za a taji mu ba.
Waɗannan fa tsagi ne na tsibin miliyoyin da za mu murgino muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan nuna muku irin yadda 'yan siyasa ke hada-hada. Shiri na 86 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a bisa al'ada. Mai yiwuwa al'adar kuma amma ta rike mutuncin arewa da 'yan arewacin Najeriya ta sa kungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya wato ACF ta bulla tana tabbatar wa duniya cewa ta ki ɗaukan wani ɓangare ne na harkar siyasa don tsaye da jam'iyya saboda tabbatar da ta bi ka'ida. Sai dai kuma babban magatakardan kungiyar ta ACF na Najeriya baki daya Malam Murtala Aliyu ya ce idan dai kungiyoyin kudancin Najeriya za su ci gaba da nuna bangaranci, to ita ma kungiyar ta ACF fa na iya daukan mataki don buge dukkanin wata gada-gada.
Mai magana cewa mu kungiyar tuba ta arewa ba ma jam'iyyanci, amma muna siyasa, amma siyasa ce ta arewa. Saboda duk dan arewa yana da ra'ayinsa, wanda yake son wannan jam'iyya ko nan jam'iyya na da ra'ayinsa, amma abin da muke fata shine jama'a su kawo hankali kusa a zaɓi shugabanni nagartattu na gari wanda za su amfani arewa kuma su amfani ƙasa gaba ɗaya. Domin mutuncinmu ya zube, kimanmu ta zube gaban duniya, muna son wanda zai zo nan gaba duka ya zama cewa mutum ne wanda abin nan. Kuma har muka yi maganar cewa ma tare da wasu ƙungiyoyin na arewa za mu tunkari wa'innan 'yan takara mu yi magana da su, mu ji me za su yi ma arewa, me za su yi wa Najeriya.
Wasu ƙungiyoyi daga wasu sassan Najeriya sai a ji sun ce sun goya wa jam'iyya kaza baya, ka ce ku ba kwa takara amma kuna siyasa, ban gane kike ne.
To kaga mu akwai mutanenmu da ke kowace jam'iyya na, to mu fito mu ce na ba jam'iyya kaza ba daidai ba ne, amma wannan bai nuna cewa in namun ya fito ba za mu goyi bayansa ba in ya kama. Idan suka tsaya aka yi magana na ƙasa gaba ɗaya za mu yi da su, in kuma suka ce ba a ja kowane ɓangare su koma gefensu, to mu ma sai mu ɗauki matakan da ya dace.
Ita kuwa mataimakiyar shugaban kungiyar ta ACF a jihar Kano Hajiya Aishatu Yakubu mai jama'a jaddada wa duniya take cewa har yanzu fa yankin arewacin Najeriya na cikin rayuwa mai tsada.
Kullum muka zo nan muna magana akan arewa, so har yanzu ni ina ganin cewa da akwai sauraron ran aka ba, because har yanzu ba mu ɗauki muhimmanci mun ɗora wa arewa a a matsayin uwar mu ba ya zamanto cewa idan ba mun rasa ta ba mun fara rasa komai mun rasa kowa mu kuma ba haka aka taso da mu ba shugabannin mu na baya sun kashe kansu sun hana kansu jin dadi sun hana ƴaƴan su jin dadi sun hana iyalan su jin dadi saboda su haifar da arewa wanda take za ta zamanto ta rike kowa to amma yanzu mu kuma shugabannin na yanzu sun kassara arewa inda arewan ta tana ne mata kowa ma ya mutu a cikin ta amma dalili idan mutun ya ce ai wasan jifa ba aikin gidan gilas yake ba amma idan kace me ya kamata a yi me ya kamata arewa ta zama to wallahi tallahi ina ganin cewa Allah ma ba zai kyale duk wanda ibar aka sar arewa ba kuma saurari abin da zai biyo baya so duk mutumin da yake ina rike da wani ragaman mulki a arewa kamata a iya zauna a tambayi kansa abun nan da ake ciki yayi daidai
da yawa dai ina ganin maganar magudin matse madudin man Najeriya na da nasaba da aikin yan ta'adda sai dai kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna da ya rike shugabancin jam'iyyar PDP a Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfi ya ce akwai abubuwan da ke nuna irin ta'annatin da ake yi wa man Najeriya akwai hannun wasu shafaffu da mai da ke da fada
gaskiya ina cikin matsala babba ba karama kuma maganan fa shine ya ake amfani da kudin ya ake amfani da kudin shine abun duba kaji Chief of Naval Staff ya wani bayani in ka bi ta bayanin za ka iya cewa wata ɗiban mai da ake yi ma a Najeriya ba wai waɗannan masu ɗan zuwa su ɗan kwasa ba ne kama abu ne da alamun cewa da hukuma a ciki ban da tabbaci sai an yi bincike amma an ce kusan rabin man sace shi misali ake yi wace ƙasa ce a duniya ake haka saboda ka abubuwan nan wata na kusan ma rasa abin cewa abu ne kawai an saki abu sakakaka kowa na yin abin da su kuma idan aka samu shugabanci da kuma insha Allah ƙarƙashin PDP ba za a saki abubuwa sakaka ba a ce abin naira biyar bai kamata a je ana sayan shi naira 20 ba akwai abubuwa da yawa in aka duba su aka yi abin da ya kamata to za ka ga canji a yanayin tattalin arzikin kasar Najeriya a kuma yanayin karfin baitin mali na kasar Najeriya
wasu na ganin maganar farfadowar tattalin arzikin Najeriya aiki ne tukuru ganin adadin mutanen da ke zaune ba aikin yi
na farko ka dakatar da barnan sai ka dauko gyara ba a ce fara ɗaya zaka gyara komai ba amma in ka dakatar da barnan ka dauko gyara bi iznillah zaka ga cewa za a samu ci gaba kwarkwara
game da maganar rikicin rungumannin mu fadin cikin gidan jam'iyyar APC akan zakulo zakakuran da za su gangamin yakin neman zaben dan takar shugaban kasa kuwa shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar APC gwamna Atiku ba gudun jihar Kabne ya ce gaske ne akwai dan jam'iyyar da ya so ya kawo gada-gada
an samu kure wani ma'aikaci ya fitar da abin da ba a bashi dama ya fitar ba to kuma sunaye in ana rubuta su muhawara ake to in ba ƙare muhawara ba in aka buga yana iya kawo cece kuce to wannan kure an dade da bada hakuri akai kuma na tabbatar da abin da zai fito abu ne wanda zai gamsu kowa dama ba mu dauka ma akwai wata banna baraka ba illa dai wannan zamani da ma ya kamata ana yi don mu tabbatar da goyon baya da yan Najeriya ke bamu mun nuna girmamawa mu kuma mun yi abubuwa tamkar wanda ya daidaita da wannan amana da aka bamu
shi ma dai shugaban jam'iyyar APC a tare Najeriya sanata Abdullahi Adamu ya ce duk da gaske ne an samu matsala amma dai yanzu an samu an gina wata sabuwar gada
well ba wani abu ne za a ce yayi zafi ba amma bukata ake samu fahimta na juna a samu makasudin abin da ya sa wani ya abu kaza wani kuma bai yarda da abin nan ba to idan ka samu mutane ko da gida ɗaya ne sashi sai ka sashi mai dani guda uku to za ka samu sai ka na bayan dalilin faruwar wani abu to abin da ya sa mu kenan amma da yake ku ɗan leƙe-leƙen asirin ƙasa so kuke kuje da kuke so to wallahi babu wani abu za ta rashin jituwa mai ƙarfi tsakanin mu da an fito da wannan magana kwanakin baya kusan kwana goma kenan akan waɗanda yake za a danga musu haƙƙi da za ta fi da harkar zaɓe na shugaban ƙasa to wannan kwamishin da aka yi shi ya kawo 'yan ƙorafe-ƙorafe waɗansu ƙorafe-ƙorafen ba daga wurinmu ba ne ba daga wurin waɗansu ne kuma da magabata wanda za su kai kwata ce suna faɗi a je a tafiyan jam'iyya wasu kuma gwamnonin jam'iyyar wanda ke 'yan jam'iyyarmu to shi ne muka samu kokari a kai wannan ƙwarya-ƙwaryar mutum yau kuma waɗanda ya kamata ce sun zo taron su Allah ya sa sun samu halattun taron duka mun haɗu mu yi maganganu masu ma'ana an gaya juna gaskiya daidai gwargwadon iyawanmu ba an samu fahimta mun amince wa juna za mu aiki tare kuma za a yarda ji mu ba in Allah ya yarda.
Iya iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shirin manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fasuna ƙara karewa ne kamar inda dokokin Najeriya suka tanada domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 234 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su yi sallamar sakin kudin da suka dafe domin sun riga sun kawo ƙarshen kadada kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tattaro miliyan da kaje a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyan da kan je a cikin wannan shirin babu wata gadagada ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma ni mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
a gaida dan mutan Ikara yanzu kuma ga nasihar jama'a
والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سننا إبراهيم أبو بكر آدم الفلاتي دقا كنجر شمس الإسلام دفرقو دي مسمى النسيحة تيو ناسو إنما ينقوى مسلمي معلمي مسمى مكرن تأدين سيوا سجاهن كلم الأومة أكن سيجب دروك أما كزن زمن لافيا مسمى ما يدى أبو بكر زمسون هرقسي masu garkuwa da mutane ne masu kashe-kashen jama'a da sauransu mu daina zargin junanmu mu dawo mu koma ga Allah subhanahu wataala kowa akwai rawar da zai taka wajen yi ma kasar nan addu'a kuma ba san daga wani baki ne Allah tabaraka wataala zai karbi addu'a ba dama Allah subhanahu wataala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ya ce subhanahu wataala mamallakin ku Allah ya ce ku roke ni zan karbi addu'ar ku kuma ku kyale wadanda suke girman kai daga roƙona za su shiga jahannama suna kaskantattu rashin roƙon Allah da rashin addu'a da rashin maida al'amari ga Allah yana daga cikin abin da ke kururuta wadannan al'amura domin wadannan mutane wadanda suke yin ta'addanci ko masu garkuwa da mutane duka bayi ne na Allah Allah ne ya yi su kamar yadda Allah ne ya yi kowa saboda haka Allah ne ya yi maganin su saboda ka idan abin daga laifinmu ne Allah ne maganin abun idan daga laifin wani ne ma Allah ne maganin abun Allah shi ya san yadda zai magance mana waɗannan matsaloli ga baki daya Allah ya ba mu ikon tsayawa da kuma ci gaba da addu'a da komawa gare shi komawa ta gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu Allahu
Allahu Allahu to da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice
Shugabannin kasashen nahiyar Turai 44 sun hadu a Prague babban birnin Jamhuriyar Czech inda suka kaddamar da taron su na farko karkashin wata sabuwar kungiyar kasashen nahiyar domin neman maslaha kan matsalolin da suka shafi makamashi tattalin arziki da mamaye da Russia ta yi wa Ukraine Shugaban Faransa Emmanuel Macron ne ya fara bujiro da buƙatar kafa wannan kungiya wacce ta hada hadda mambobin kungiyar tarayyar Turai 27 hada da ƙarin wasu ƙasashe 17 cikin su hadda waɗanda suke yunkurin shiga kungiyar ta EU Rasha da makwabciyarta Belarus ne kadai ƙasashen da ba gayyata wajen wannan taro ba Amurka ta kakabawa wasu manyan shugabannin ƙasar Iran takunkumi saboda rawar da suke takawa wajen katse hanyar yanar gizo da kuma tsawaran matakan da ake dauka a kasar wajen dakile zanga-zangar da ake ta nuna adawa da kisan wata mata wacce ta rasa ranta a lokacin tana tsare a hannun jami'an Hizbar kasar takunkumin ya ritsa da ministan cikin gida Ahmad Bahidi da ministan sadarwa Isa Zarefo tare da wasu manyan jami'an tsaron kasar su biyar
to masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin a saurari wato shirye-shiryenmu da suka gabata da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Jumba Hamza wanda shi kuma ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu Malam Zubair. Ni Ibrahim.